Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan makaranta mai albarka Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a daren 25 ga watan Muharram shekarar 1440 wanda ya daidai da 4 ga watan Oktoba na shekara ta 2018. Muna nan muna karatu a cikin littafin Al-Afdal wanda a satin da ya wuce mun tsaya daidai. Na'am. Waru'iyatul fadli 'ala al-ghayr ko? Mun yi waru'iyatul fadli 'ala al-ghayr ko? Yawwa nan muka tsaya. Ai baka zo last week ba. Yawwa mun tsaya waru'iyatul fadli 'ala al-ghayr ko? Na shi muka gama. Da haka yau zamu tashi daga alhamzu wal lamzu. Abinda ake nufi da alhamzu a wajen wasu malaman shine mutum ya aibanta ka a bayan gidanka. Al-lamzu kuma shine mutum ya aibanta ka kaka ganshi ido na san ido. Wannan shi ake kira al-lamzu. Ina fatan muna ganewa. Dan haka duk lokacin da mutum ya aibanta ka ga ka gashi sunansa al-lamzu. Idan kuma ya aibanta ka ba ka nan shine al-lamzu. Kamar yadda suke cewa da Hausa ya suke fassarawa zinde da yabuci. Na? To shi to ba san Hausa ba. Oke to zinde ba. Eh to akwai masu fassarawa zunde da yakuci. Akwai malaman sauran da suke fassara shi da haka. Ban sani ba wasu ku ta Zaria. Amma mu a kan lokacin muna je Eswatini da muka yi abin da aka fassara mana kenan. Zunde da yakuci. Ala kulli hal akwai malaman da suka fassara alhamzu da giba. Cin naman mutum. Alhamzu kuma shine annamimanci. Duka wannan fassarori ne da malamai suka yi. Idan mun dauke shi a ma'anar farko da cewa alhamzu shine ka aibanta mutum. Alhamzu kuma ka aibanta mutum a idansa. Aibanta mutum haramun ne, bai halatta ba. Ka aibanta mutum da wani abu ne yake da shi. Kamar yadda ya zo a hadisi, in mutum ya aibanta ka da abin da kake da shi ko ba ka da shi, kada ka aibanta shi da abin da yake da shi saboda zai zama masa bala'i. Ala kulli hal galibi in dai ka aibanta mutum da abu, Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe ka da abu. Dan haka aibanta halittar mutum, aibanta halayen mutum wani abu ne wanda ya kamata duk cikakken musulmi ya nisance shi. Kamar yadda ya zo a cikin magana Ibnu Qayyim yake cewa idan ka samu labarin wani aibi na dan uwanka to kamata yayi kawai ka roki Allah ya kare ka. Amma bayani akan shi wannan yana daga cikin abubuwan da za su haddasa wa mutum bala'i. Akwai wata mace da na sani ta aibanta wani mutum da hancin sana'a kuɗe yake. Wallahi kamar da ta zo yi da ta zo haihuwa ta haifi mena na ƙaƙƙen hanci. Duka na san su. Da wanda aka aibanta ɗin da kuma wanda Allah ya nuna sakayya a kan shi. Jaza'an? 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 Wifaƙa? Muhammad bin Sirin wanda ya rasu a shekara ta 110 yana cewa na taɓa aibanta wani mutum da cin bashi. Ni ma bayan shekara 40 sai da na ci bashi aka kulle. In ka ga mutum yana aikata zunubi ka zo ka zauna kana ta ba da labari, ka zo ka zauna kana ta aibanta shi, shi ba ne. Da haka idan mutum ya saba ma aƙida ko ya saba ma wani abu, to abin da ya kamata kamar addu'a kamar sanasiya. Ibn al-Qayyim lokacin da yake bayani game da firqat dhalla waɗanda suka ɓata suka kauce daga kan hanya, da ya gama sai yake cewa law sha'a rabbuka kunta aidan ithlahu al-qalbu baina asabi'i ar-rahman, yace da ubangijinka ya so kai ma da ka zama irin su, fal-qalbu baina asabi'i ar-rahman, gaba daya zukata suna tsakanin yan yatsu guda biyu ne daga cikin yan yatsun ubangiji. Aibanta halittar mutum wani abu ne wanda yake nuna mutum isan abin da yake ba, saboda mi? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi shi da wannan sifa. A zo ana cewa wani mai katon hanci, wani mai katon baki, wani mai girman kauri, wani yana daga cikin kuskure. Kuma da yawa zai iya yi wa wanda za ka aibanta ya zamanto ya fi ka a wajen Allah. Lokacin da sahabbai suka yi dariya saboda sirantakar kaurin wa Abdullahi ibn Mas'ud, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud, yace waɗannan kaurukan nasu da kuke gani to sun fi dutsen Uhud nauyi a mizani. So kaga wannan yake nuna maka cewa kenan babban abin da ya kamata shine idan kaga dan uwanka yi abu kaka aibanta shi. Ka nema masa gafara. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, wannan shine cikakken abin da yake nan mumi. Kuma wallahi na jaraba wannan da yawa na gani, wato da wuya kaga wani yana aikata zinubi ko yana aikata wata kwakyara, kaga Allah ya jarabi ka da shi. Menene kwakyara? Kwai kana a nan? Na'am. To me kwakyara? Kamar shirme ke nan, shi ne kwakyara, shi ne kwakyara. So idan kaga mutum yana yi shi ne ka sitirta shi, man satara musliman satara Allah, duk wanda ya sitirta musulmi Allah zai sitirta shi. Wa man fadaha musliman fadahahu walau fi jawfi rani, duk mutumin kuma da ya kunyata musulmi to shi ma Allah zai kunyata shi ko da a gefen gidan shi. Wal abas, sannan kuma da wasa. Ba a so mutum ya zamanto yana yin wasa in ba guraren da shari'a ta hana ba. Kai ya zamanto abokinka dan uwanka ya zamanto kana yi masa wasa, musamman irin wasan da baya so, ko ka zolaye shi wanda baya so. Amma wasa irin wanda mutum yake so to babu laifi idan kai, amma wasa wanda mutum ba zai so shi ba, lallai yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske ya zamanto mutum ya nisanta. Akwai nau'uka na wasanni da yawa waɗanda shari'a ta hana su. Daga ciki akwai wasan bal, wanda malamai sun kasa wasan bal gida uku. Kashi na farko shi ne irin bal da ake bugawa ta motsa jiki yau da kullum. Bal da za a buga ta motsa jiki yau da kullum, wannan ta halatta idan ba ta hana yin sallah ba. Mana in ya zamanto za ku yi ƙwallon motsa jiki a tsakaninku a cikin gari ko a cikin unguwa, amma daga zarar lokacin sallah ya yi za ku tashi ku je ku yi sallah, to wannan nau'in na bal kashi na farko ya halatta. Kashi na biyu na ƙwallo shi ne kwallon da wani zai sa kofi a gefe kamar yanzu a ce haɗa Kano Pilas da wani club ɗin su buga ball gwamna ya sa musu kofi wannan kofin duk wanda ya ci zai ɗauka shi ma wannan kamar yadda malamai suke cewa haramun ne saboda me saboda galibi yana sabbaba gaba tsakanin ƙungiyoyi galibi idan dai ya zamanto aka yi wannan waɗanda ba su ba za su gaba da wasu kuma galibi ana tashi ne da faɗa kashi na uku na ball shi ne kamar irin ƙwallon FIFA da sauransu wannan ƙasar da wannan ƙasar da wannan mutanen su haɗa kuɗi ya zamanto an sai kofi ɗaya daga cikin su ɗauka me hukuncin wannan na kamar yanzu ƙwallon FIFA ina jin haka ne ko kowace ƙasa za ta kawo kasanta na kuɗi World Cup da sauransu da kuma irin ball ɗin da club za su haɗa kuɗaɗensu ƙarshe guda ɗaya za ta ɗauka me hukuncinsa na me hukuncin shi da me ya yi kama shi ne hukuncinsa haram saboda kun ga mutane biyu uku za su haɗa kuɗi amma kuma mutum ɗaya ya ɗauka don haka shi ma wannan haramun ne kun ga wasan ballon kashi nawa ne kenan uku guda ɗaya ne yake zamantowa halal ala kulli hal irin wasannin motsa jiki da sauransu babu laifi idan ya zamanto cewa ba su saba wa shari'a ba malam yake cewa wasu kuryatu da kuma izgilanci ka dinga yi wa mutum izgilanci wannan shi ma haramun ne a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kada sashi ku ya dinga yi wa sashi izgilanci ba mamaki wannan wanda kike yi wa izgilancin ya zama ya fi ka alkhairi a wajen Allah da yawa za ka ga mutum butu-butu amma ya fika wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi rubba ash'as aghbara a wata ruwayan madfu'un bil abwab law aqsama ala Allahi abarra la abarra da yawa za ka ga mutum butu-butu amma inda zai zamanto ya yi rantsuwa to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto cewa ya zamanto cewa ya kufatar da shi shi yasa lokacin da aka samu matsala tsakanin Abu Dharr al-Ghifari dawa ba maka cicikacicewa ya aibanta shi da Bilal aka samu matsala tsakanin Abu Dharr al-Ghifari da Bilal fa ayyahu bi ummi ya aibanta shi kuma misali kai dan bakan mace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa innaka imrun fi ka jahiliya kai mutum ne wanda har yanzu akwai ragowar mabuzanci a tare da kai so kaga duk lokacin da zaka aibanta mutum alama ce da yake nuna cewa kana da karancin imani saboda haka yi wa mutum izgilanci bai halatta ba galibi idan ka yi wa mutum izgilanci to hanya ce da zai sa kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta ka zina sannan haramun ne ga mutum ya yi zina abinda ake kira zina a wajen malaman musulunci shi ne mutum ya sadu da matar da ba ta shi ba kuma ya zamanto iyakan azzakarin shi ya shiga cikin farjinta wannan shi ake kira zina musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zina ya haramta duk abin da zai kai ni zuwa ga zina shi yasa ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila akwai manufofi da yawa da suka sa Allah ya haramta zina daga cikin manufofin da suka sa Allah madaukakin sarki ya haramta zina shine zina za ka sa a samu ƴaƴa gantalallu marasa albarka. Ai ba bambanci tsakanin yaron da aka haifa ta fuskar zina da kuma ta fuskar aure, ta fuskar kasancewar su mutane, dukkan su mutane ne. Kuma ba ga ya maka ba ma ba za ka iya bambancewa tsakanin yaron da aka haifa ta fuskar zina da kuma yaron da aka haifa ta fuskar aure, duk irin su daya. To amma menene bambancin su? Shine wanda aka haifa ta fuskar aure kowa yana son shi, don haka zai samu tarbiyya mai kyau. Sabanin wanda aka haifa ta fuskar zina shi kuma zai zama tambaye ta yadda za ka ga dangin baba shi ba sa son shi, dangin mahaifinsa ba sa son shi, shi kanshi ba zai saki a cikin mutane ba. Wamin san mu kuma a ƙarshe ba zai iya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake so ba. Kaga Allah madaukakin sarki daga cikin dalilan da suka sa ya kafa shari'arsa akwai kiyaye kaso, amma duk da haka kuma Allah bai yarda da dutsen zina ba. Saboda me? Saboda duk mutumin da aka haifa ta fuskar zina ba zai iya bauta wa Allah yadda ya kamata ba, saboda shi kanshi bai samu sakewa ba. Yana daga cikin dalilan da yasa aka haramta zina shine zina tana jawowa ya zamanto cewa an keta alfarma. Saboda yanzu matar da kai zina da ita ka keta alfarmanta, ya zamanto cewa ba ta da daraja a cikin mutane. Sannan daga cikin manufofin zina da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zina shine saboda zina tana tafiyar da kunya. Har a zamanin jahiliya akwai waɗanda ba sa yin zina, duk da Allah bai haramta ta ba. Kamar yadda ɗaya daga cikinsu yake cewa asunu irbi bi mali la udannisu la barakallahu ba'da al-irbi min mali, zan kiyaye dukiya, zan kiyaye mutuncina da ko nawa na mallaka. Yace la barakallahu ba'da al-irbi min mali, ka Allah ya sanya albarka a cikin dukiya bayan mutunci ya zo. Ala kulli hal, daga cikin manufofin da suka sa aka haramta zina akwai kiyaye mutane daga cututtuka. Aya ta 228 a cikin suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna talathata qurua, matan da aka saki za su jira tsawon sarki uku. Haka Allah ya faɗa mana tun fiye da shekara 1400. Me hikimar da ta sa aka ce idan mace ya zamanto cewa mijinta ya sake ta sai ta zauna ta yi waɗannan tunanin guda uku, ko kuma tsarki guda uku a wajen malikiya, waye san dalili? Me hikima? Kamar ka ɗaga hannu. Bismillah. Ba wata uku wani wance a sarki uku ko jini uku, wannan ba shari'a ba ta ce wata uku. Wata uku ga wacce ba ta haila ko saboda yaranta ko saboda sufa, amma ma wannan aka saka fresh sarki uku ne ko da shekara uku zaki. Ka ce me dalili ba Allah? Na'am. To, bismillah ba mu Allah. Okay. To me dalilin da yasa ake so wannan din mahaifanta ta zama ta kubuta daga abin nan din mijinta? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko fala yusqi ma awzar ghayrihi ko, shi kake so ka faɗa. Dai to me hikima? Akwai wata hikima da ta sa banda wannan din da ka faɗa, ko wata hikima da ta sa ba a son ya zamanto an yi a mace daga kaya an sake ta tiyawa? Na'am. Daga
daga ciki shine jini da suke yi guda uku yana wanke mahaifata ya zama to babu raguwar maniyyin tsohon mijinta a cikin mahaifata.
Saboda fadda yin shawarar wani wuri yana nisa da ita idan ta yi ciki za ta samu dan taman wada dan wanda
duk shi ne abin da ba Allah cinya Yusuf kana da abin da za ka kara ne ta kuda da nan suke zaton mun taɓa yin darasin da ku a gwamnati lakam da kuka daga hannu ma na kiyarda ku amsa saboda na san automatic ne shi abin bai gama zama ba ke nan. Sai ku yi ciki fani ka ce mai mara gaban Allah ce na ƙarshe. Daga cikin dalilai kamar yadda binciken science ya nuna duk lokacin da maniyyai biyu suka haɗu a guri ɗaya suna haddasa cututtuka. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa karuwai da waɗanda suke zinace-zinace suke samun AIDS da wasu cututtuka. Saboda duk lokacin da maniyyi guda biyu ya haɗu a guri ɗaya wani ya zuba mata maniyyi wannan maniyyin yana mahaifar ta wani ma ya zo ya sake zubawa to yana haddasa cuta. Kamar yadda binciken science ya nuna kwanan nan su suka gano mutum fiye da shekara 1000 sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga Allah madaukakin sarki. Saboda haka duk lokacin da maniyyi yake a mahaifa wani maniyyin ya zo ya sake shiga to wannan yana taimakawa wajen a samu matsaloli da kuma cututtuka. Ina fatan kun fahimta. So wannan yana daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sanya cewa ake neman mace ta yi idda saboda duk lokacin da ta haila to maniyyin da yake cikin mahaifarta zai fita. Idan ta sake yin wata haila inda ɗan wasu ragowa shi ma zai fita. Idan ta ƙara yi shi kenan dan haka sai ta je fresh. So wannan yana daga cikin dalilai. Ala kulli hal zina tana daga cikin manya-manyan zinubai. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake siffanta muminai nagari a cikin alqur'ani sai yake cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun ko kaga sai yace ba sa yin zina. Wannan yasa irin su sayyidina Abu Bakar da irin su sayyidina Uthman waɗannan manyan sahabban zaka samu ko a jahiliya ma ba su yi zina ba. Ala kulli hal zina ba a san ka ba hanyarta. In dai kana son zaman lafiya to kakka ba hanyarta za a da zina za ta kama ka. Don haka ka ɗanka da mace wacce ba ta kama ko mace tana da assignment ko wani abu ta biyo ka office ta kawo maka ita kadai ku zauna kuna hira duk wala ta karbu zina ne. Ko ya zamanto wata mace ba muharramarka ba haka kawai ta dinga zuwa ɗakinka ko shagonka kana koya mata karatu ita kadai da yawa wannan hanyoyi ne na zina. Shi yasa a Saudiya da yake tsarin musulunci ake bi ba a barin likita yi wa mace operation shi kadai. Wannan tsari ne na Saudiya saboda me? Saboda nan ma hanya ce ta zina kuma anan ma ana samu. Akwai likitoci da yawa da suka nemo marasa lafiya da zina wasu ma suka yi zinan da su. Don haka dai nisantar zina yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske. Shi yasa malam ya kara da abu na gaba wan nazaru ilal ajnabiyyati wa talazzuzu bi kalamiha da kuma kallo izuwa ga matar da ba muharramarka ba. Idan aka ce ajnabiyya ita ce duk matar da akwai aure a tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya faɗi mata 15 waɗanda babu aure a tsakaninka da su banda su duk rabo a ajnabiyayi. A cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala yana cewa wala tankihu ma nakaha ba'ukum minan nisa'i illa ma qad sanaf. Saboda haka mace ta farko ita ce matar uba da Allah ya faɗa ya halatta matar da babanka ya aura har abada bai halatta ka aure ta ba. Ta biyu shine hurrimat alaikum ummahatukum mahaifiyarka. Ta uku wa banatukum yadda ka haifa ko yadda ɗanka ya haifa da ita ma sunan ta binti ko yadda ƴarka ta haifa. Wa akhawatukum ko sai kuma ƴan uwarka. Ƴan uwa duka bangarori uku ne, ƴan uwa dukkan su sai shiga. Ƴan uwarka wacce kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya, da ƴan uwarka wacce kuka haɗa uba ɗaya, ƴan uwarka wacce kuka haɗa uwa ɗaya, dukkan su waɗannan muharramai ne. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Sai kuma na biyar shine wa ammatukum, mana kanwar babanka. Amma ta ce ta farko, kuma a musulunci ma amma ta fi kala ƙarfi, da haka a tsari ita ya kamata a fara. Ko da tilawa ta yi tangarɗa, wani yana daga cikin hanyoyin da za mu gane cewa ita ce ta farko. Yauwa, wa amma dukun wago kenan ko ƙanwar uba ko ƴan uba. Ina fatan mun gane. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Da aka ta shida shine wa khalatukum. Khala ita ce kanwar uwa ko ƴan uwa, ita ma haramun ne a aure ta. Sai kuma wa banatul akhi ko ƴaƴan dan uwanka, mana ƴaƴan da dan uwanka ya haifa duka na uku kana da dan uwa. Ko dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko wanda kuke uba ɗaya, ko wanda kuke uwa ɗaya. Nawa kenan muka faɗa? Sai wa banatul ukhti, ƴar uwarka. In aka ce ƴar uwa, to ya haɗa da hajjika ƴar uwarka ma, ita ma haramun ne ka aure ta. Wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ko. Sai kuma ummahatukum allati arda'anakum, iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku, su ma babu aure a tsakaninku. Wa akhawatukum min arda'a, haka nan ƴan uwanku da kuka sha nono da su. Guda nawa muka faɗa? Goma. Da haka kaga wannan yana nuna maka cewa akwai haɗari sosai irin yadda mata suke yi. Mace kawai ta ga namiji yana ta ga mace ko ta ga yarinya ko yaro yana kuka, kawai ta zaro nononta ta zindima mai a baki. Wannan duk kuskure ne, saboda za ta takure mai matan da ya kamata ya aura. Saboda kaga ba zai auri wannan yarinya ba, ba zai auri babata ba, ba zai auri ƙanwata ba. Duk wanda suke da alaƙa da ita ta takure su. Na? Yawwa, na? To akwai saɓanin malamai wacce shan wannan sha ne yake haramta wa mutum ya auri mace. A wajen Hanafiya mutlaqur raba, saboda Allah cewa wa akhawatukum min ar-raba. Amma akwai malaman da suka ce sai ya kai sha uku, la tuharrimul massatu wal massatan. Kuma uwan shi ba ta kusa ba sai sha uku ba ma, ya sha an zare aka ƙara dade shi ya ƙara sha, ya ƙara sha, kaga shikenan ta haramta mai mata da yawa. Kila kuma akwai wanda yake so. Kaga akwai wani, akwai kamar yadda ya zo a cikin hadisi, akwai wani mutum ya auri mace yana tsananin santa, suna tare umu iha, sai wata bakan mace ta zo ta ce kada a zuwa ta kuma ai an shayar da kuma. Sai ce wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, sai ya ce da Annabi kariya take. Annabi ya ce kaifa wa kalikila, da'aha anka, ai tunda ta riga ta faɗa, kawai ba kai ba ita. Sai riga sun yi aure. To kaga wannan yana daga cikin abinda nake gaya muku ne, cewa duk lokacin da ya zamanto aka samu irin wannan, zai takura maka, zai takure maka yawan matan da ya kamata ka aura. Ko wanda kuma suka tafi hakan sai an yi sha biyar ko? Saboda hadisin Aisha, sai kuma ummahatun nisaikum ko shine na 11 baban matarka idan ka aure mace to kana aurenta baba ta haramun ne ka aure ta sai kuma waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu fala junaha alaykum idan ka aure mace to yadda wacce ba tare ku ka haifa ba in dai an saki labule to haramun ne ku aure a tsakanin ku saboda dukuli a wajen malamai yana dauka asalin saduwa sannan kuma an saki labule shi ma aka ga kun kadai ku rufe kofa to shi ma yana matsayin dukuli akwai ta ka'ida fiqhiyya da take cewa dalilu shay'i fi umuri al-batin yake komo makama saboda haka duk abin da ba za a iya ganin shi a fili ba to abin da yake nuni zuwa gare shi yana tsayawa a makafansa abin da yasa sahabbai suka dauki khalwa mana kebancewa da mace a matsayin cewa yana matsayin saduwa shine saboda galibi mutumin da ya samu mace yana son ta tana son shi aka aure aka kuma aka kulle kofa yawanci ba abin da za a fara da ta illa sai no mu guda no muka fada shana shai sai kuma wa ala'ilu abuna ikumul ladina min aslaikum mata ya'ayen ku su ma haramun ne ku aure su sai kuma wani tajma wa bainal ukhtaini illa ma kaisara in kana auren ya haramun ne ka auri kanwa amma ko wannan hadawa ne amma dai ta rasu ko daya an rauni ya halatta sai kuma wal muhsanatu minan nisa shine na 15 matan aure wannan shine matar 15 da suke ajina bai kaga yanzu mata an kaga yanzu mata an kullinka ya kuke da ita ajinabiya in gidan babbanka ita ma bai halatta kuna kadai ta ba saboda akwai aure a tsakanin ku ina batan muna ganewa ala kulli hal abinda yasa aka haramta kallon mace kamar yadda ibnu abdul qawi yake fada a cikin manzumarsa shine saboda kallo shine yake kaiwa zuwa ga zina kamar yadda yake cewa qutarful fata ya sahi ra'idu farji kallo manzo ne na farji saboda duk lokacin da ka kalli mace ta burge ka sai gaban ka ya harba sai ka dinga tunanin yadda zaka nebe ta kai zina da ita ba zai yiwu ya zamanto haka kawai baka ga mace ba ta burge ka haka ji zaka yi zina da ita wannan shine dalilin da yasa dan haka shi kallo ba haramta shi ba a karan kanshi an haramta shi ne saboda ne ma yusir ilai saboda abin da yake kaiwa a daga cikin dalilan da zaka gane cewa an haramta kallo ne ba dan a karan kanshi ba dan abin da yake kaiwa shine yanzu in ka zo kana neman aure matar da kake neman auren ta ya kuke da ita ajnabiya ko mahrama ko mataka to amma yasa aka halatta ka kalle ta saboda akwai ka'ida ta fiqhu da malamai suke cewa ma furima tahriman wasa'il yubahu inda al-haja duk abin da dama an haramta shi saboda yana kaiwa zuwa wani abu to yana halatta an aka samu bukata likita zai duba mace ya halatta kalle ta gurgudun bukata ina fatan mun gane ala kulli hal wa talazzu fi kalamiha ya haramta mutun ya dinga jin dadin maganar mace ana so mace in za ta yi magana ta dinga magana in dai ba maharaman ta bane ta dinga magana irin kamar gardi-gardi haka saboda me saboda kar ya zamanto wani yayi sha'awar maganar ta amma irin yadda mata suke da yawa in za ta yi maka wara wata kofa ta waza sai ga tana karya murya wannan duk haramun ne fala takhdu ana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi wa kullu qawlan ma'ruf haka ake so in dai ba mijinta ba ba a so ta karya murya ina fatan abin kun gane mana da yi magana haka kamar kusa da maganar namiji amma ba tare da ta kwaikwayin shi ba saboda galibi wannan yana buɗe hanyar haram kuma a bisa wannan daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda yawa jama'a ai tambayi a kansu yawan waya da budurwa shi ma wannan in dai yawa haramun ne saboda asali budurwarka da kake nema tana nan a matsayin ka na cewa ajnabiyyar ka ce an halatta ku yi zance ne saboda bukata fa'idar yin zance da budurwa ta hanyar haka za ka gane wawu ya ce tana sakin baki ko yaya to idan ka ji so ɗaya so biyu ya isa amma daga cikin lalatar da ta fito yanzu shine da yawa za a ga wani yana neman ɗan talaka ba ta da waya ma shi zai sai mata don haka waya tana daga cikin shararrukan da suka buɗe hanyoyin zina yanzu da idan ka je wajen mace za ka aika a kira ta daga ƙofar gida ta aika yawo ya kira ta babanta sai ya sani saboda idan yaron ya zo shiga za a ce wajen waza ka zai ce zan je wajen wancan amma yanzu saboda da waya wani lokaci daga makaranta ma zai iya zuwa ya ɗauke ta su tafi unguwa ba ku sani ba ala kulli hal waɗanda suke tsanantawa wajen yaransu za su fita su bo wayarsu a gida suna da hikima sosai saboda hanyoyin zina suna buɗewa sosai ta hanyar waya yanzu kawai in zai tsaye mata waya ce nan da awa ɗaya ina zuwa shikenan sai a fara ganin ta tana kwalliya da sauransu ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske mutum ya nisanci haram Allah zai sanya masa albarka in mutum ya bude wa kansa haram to hanyoyi ne da yawa waɗanda bai san lokacin da za su rufe ba kuma hanyoyi ne da yawa waɗanda za su jawo masa ya zamanto cewa Allah ya haramta mai wata halal din sanyawa ƴaƴa abubuwa na takatsantsan yana daga cikin daraja su da kimanta su za a ga har mutumin da yake dan iska ne in ya zo aure ba zai neme iska ba sai dai a shashanciya wa aklu amwalin nas bi ghairi ibn nafs da cin dukiyar mutane ba tare da sanarsu ba wannan shi ma haramun ne akwai hanyoyi da yawa na cin dukiyar mutane ba tare da sanarsu ba daga cikin waɗannan hanyoyin shine mutum yana da marayu aka ba shi a ce kuɗinsu ya dinga ɗiban kuɗin yana ci wannan shi ma haramun ne kuma cin dukiyar mutane ne ba tare da haƙƙi ba Allah subhanahu wataala yana cewa wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayar ka game da marayu qul islahun lahum khair wa in tukhaliquhum ikhwani a samu matsaya wacce ba cuta ba cutarwa shine yafi alkhairi amma Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih to wanda ya nufin gyara a dukiyar marayu to kuma wanda ya nufin banna to duk Allah ya san su saboda ya san zuciyar mutane wal yakhsha alladhina law taraku zurriyatan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk waɗanda za su ci tsoron in zuriyarsu za su batta za su ci tsoron wani abu ya same su su ma an ban musu mutane su ci tsoron tuzartar da su innal ladina yaquluna amwalul yatama zulman inna ma yaquluna fi butunihim na wasu ya sulauna sa'ira saboda haka cin dukiyar maraya ba tare da haƙƙi ba yana daga cikin hanyoyi na cin kuɗin mutane ba bisa haƙƙi ba daga cikin hanyoyin cin kuɗin mutane ba bisa haƙƙi ba shine ta wurin bashi kan shi bashi mutum kana da damar da zaka biya amma ka kimiya shi ma wannan haramun kamar yadda ya zo a cikin hadisi matsalul ganiyyu zulmun yuhillu 'irduhu matsalul ganiyyu zulmun yuhillu 'irduhu ko kuma ta wurin bashin mawadaci zalunci yana halatta mutuncinsa yana kuma halatta yi mai hukuma duk mutumin da ya ci bashin wani yana da kuɗi da zai biya bai biya ba ya aikata haram kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mai azaba tunda Allah ya kira shi da zalunci saboda haka idan ka samu kuɗi bayan ka ci bashi ka gaggauta biya ko in kana zuwa usratin fanaziratun ila maisara saboda haka daga zaran ka samu ya waje baka je ka dauka ka biya mutum waɗannan kuɗin yana daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba shine kaga ana raba zakka ka san kai mawadaci ne baka cancanta ba amma ka ansa wannan shi ma yana daga cikin cin dukiya ba bisa haƙƙi ba yana daga cikin cin dukiya ba bisa haƙƙi ba da yawa yana faruwa a hostel da wasu wurare na ɗalibai mutum ya ga wani abu na ɗan uwan sa ya sata wannan duk yana daga cikin cin dukiya ba bisa haƙƙi baya halatta ya zamanto cewa ka ɗauki dukiyar mutum alhali ka san ba mallakin ka bane wannan yana daga cikin haramu yana daga cikin kuma abubuwa waɗanda suke jawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwashe mutum albarka a rayuwar shi duk wani nau'i na sata haramu ne duk wani nau'i na almundahana haramu ne baya halatta ka saci dukiyar ɗan uwanka ba bisa haƙƙi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haddi na musamman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah yana daga ciki cin rashawa abinda ake kira rashawa shine ya zamanto ka je neman haƙƙinka amma sai ya zamanto a ce sai ka ba da wani abu kafin a maka wannan abin da kake bukata wannan shi ake kira rashawa kamar yanzu misali ka je kotu ko irin kana neman wani abu a ce sai ka ba da ko irin yadda ƴan sanda in kana tafiya a hanya ka ba wani naira 20 naira 30 wannan duk sunan shi rashawa amma ni daga cikin abin da na fahimta gaskiyar lamari da yawa mutanen mu suna taimakawa wajen masu cin rashawa su ci rashawa yanzu misali ka san kana da gaskiya ka ɗauko kaya a airport kana da gaskiya ba ka da matsala ka ɗauko kaya a mota ka yi ce buɗe boot ka buɗe mai ya duba menene na miƙa mai naira 50 ko naira 100 dukkan ku za ku shiga cikin la'anar Allah ta kai da wanda ya ansa kamata a yi ya duba kuma akwai gurare da yawa ni da na jarraba wanda na gane cewa mutane su suke taimakawa wajen ana cin rashawa ina tuna 2011 lokacin muna Madina muna biyu muka zo hutu da ni da iyalaina a lokacin da muka zo sai kawai mun zo auna kaya sai aka duba tiket ɗina ni aka ce ya an daɗe da siya sai an yi wani cin yanayi na zo za a auna min kayan iyalaina wata mace kawai ta zauna ba kwastan ba ba komai ba, kawai idan ka auna kaya za ta tsara maka sai ka mata wani alheri, ni dai ban san me mukaminta ba. Ta zo duk mutane kowa idan ta zo za ta ansa kuɗi, da ta zo kaina haka ɗora kayana, sai ta ce min nawa to yanzu zan baya kayan yara na, ta ce nawa zan baya, ce mata yi ɗalibi ne ba na ba da irin wannan. Tai ta matsa ta ce ai dole kuma sai na ba da wani abu, na ce ni gaskiya ba na bayarwa, na ce ki auna ki duba ki gani, idan akwai matsala to ba matsala sai ki duba ki gani sai ki mun magana. Ta matsa na ce to zan iya ba ki sadakan naira 200 idan kina so a matsayin sadaka. Shikenan kawai sai ta ce ba ta so auna min naushi. To wallahi malam washe gari da safi, dama jikin da safe zai tashi, wannan kuma da daddare ne ya faru washe gari da safi, bayan ni na gyara fitaffiyar da na zo zan auna kayana, wani ya matso irinsu shi ma ya zo ya ce a mai wani abu, da kanta ta ce wannan ba zai ba ku ba. Saboda haka yake, saboda haka ita ce ma ta hana shi ansa. To a gaskiya a yadda na fahimta yana daga cikin kurakurai da yawa da muke, shi ne mutum da Allah tashi sai ya baya. Wallahi wannan yana daga cikin abubuwan da mutum zai shiga la'anar annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana cewa la'anallahu ar-rashi wal-murtashi, a wata ruwaya war-ra'isha, Allah ya la'anci mai bada rashawa da kuma wanda yake bayarwa. Me ma'anar war-ra'isha? Wanda yake shiga tsakani. Ka zo ofis za a maka wani abu, sai masinja ya zo ya ce to Allah ya san fa dole sai an ɗan yi oga wani abu, idan ana so wannan fayil ɗin ya tafi, to shi ma Allah ya la'ance shi. Ala kulli hal, rashawa tana daga cikin abubuwan da suka lallata mana lamuranmu na yau da kullum. Za ga idan aiki za a nema sai an yi rashawa, in me za a yi sai an yi rashawa, komai sai an yi rashawa. Wannan yana daga cikin abubuwa na haram wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Yana daga cikin abin da yake da alaka da rashawa shine hadayar ummal, ma'ana mutum yana aiki yana da kujera a mai kyauta, wannan shi ma haram. Duk kyautar da aka maka wacce in banda kana da wannan kujerar ba za a maka ba idan ka cika ci haram. Kamar yanzu kana HOD na department, wani ya zo ya maka kyauta saboda kai HOD ne, ko ɗalibi ya so wani abu ya kawo maka, wannan duk haram ne. Haramun ne. Daga cikin dalilai akan haka shine hadisin Bukhari da Muslim wanda suka ittifaki wajen fitar da shi, hadisin Ibn al-Lutbiya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi a so zakka. Da aka zo sai ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zakka ce, wannan kuma kyauta haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baci ya ce afala jalasta fi baiti abika fatara ayu da ilayka amla, yace me yasa muka zauna a gidan babanka baka gani in za a baka. Annabi ran sai ya baci ya daga hannunsa yana ta addu'a har sai da aka ga farin hammatarsa, yace duk wanda ya anshi irin wannan ranar alkiyama idan ya zamanto akuya ce to zai ganta za ta zo mai tana kuka, idan ma saniya ce za ta zo tana kuka irin nata. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kaga donan asiri. Saboda haka da an ganka da ita a kanka ba ma sai an tambaya ba, an san mujirimi ne. Ala kulli hal, yana daga cikin abubuwa da suka shahara a tsakanin mu, kowa mai yin shi komai. Yana daga cikin abubuwan da na mamaki su farkon shigara ta ta farko a ABU Zaria, wani yaro ya zo ya ce ya faɗi course, wani course aka ce ya faɗi, sai ya zo ya ce shi a ganinsa bai faɗi ba. Saboda haka ya zo waje na ya ce da Allah a taimaka masa, shi a fahimtarsa gaskiya kamar bai faɗi course ɗin nan ba. Shikenan na ce mai ba matsala ka ba ni sunanka cikakke da lamba, kamar ka je na samu examination officer, wallahi muna zuwa muka duba sai muka ga kuskure aka samu wajen shigar da makin, ya ce. Shikenan na gaya mai ita murna, kawai washe gari sai ga yaron ya zo ofis dina sai ya doro mun duk kudi a kan tebur dina ya ce mun idan wani jiwa bai shi na ce mai kamar yanzu babanka ya ce ya ji ce ne wani kawo maka kaɗan sha mai ya ce mai ai wannan abin da na maka ni a fahimta ta haƙƙinka ne saboda haka ba ni da ban da buƙatar sai ka ban dubu ɗaya asali ni dama malamin A biyu zariya ne saboda haka zo kuma an samu matsala a A biyu zariya muka je da kai aka warware ta ka ban da buƙatar sai ka ban wata dubu ɗaya ya ce ɗauki dubu ɗayan ka saka aljihu to inda na gane cewa hakan tana yawan faruwa kuma ya kamata mu duka malamai da ɗalibai mu ci tsoron Allah shine da naga ɗalibin bai shakka ba kuma ba wani sirri ofis din ma a buɗe yake lokacin da ya dora mun akan tebur so kaga duk wannan sunansa hadaya al'umma wani ya kawo maka ragon sallah kai ka san idan baka kan wannan kujerar babu yadda za a iya baka wannan ragon in ka cika cuta balbal ina fatan mun gane duk waɗannan suna daga cikin hanyoyin hallaka kuma ya kamata mu nishance su yana daga cikin cin dukiya ba tare da haƙƙi ba almubazzaranci yana daga cikin sufofin mu'mini da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama in za su ciyar to ba zai zamanto cewa sun wannan ba ba za su almubazzaranci ba tsakatsaki kaga yana daga cikin almubazzaranci kaga mutum ya je ya sai abinci ya ci cokali biyu ya bari wani ma ko almajiri ba zai bari ba kawai kawai a gurin zai bar shi ko kuma yanzu a gidansa kwano ɗaya yana isa amma a dafa kwano ɗaya da rabi karshe kowa a zuba mai sama da cikin shi karshe a zubar a magudana wannan duk yana daga cikin almubazzaranci kuma duka yana daga cikin cin dukiya ba tare da haƙƙi ba kuma dukiya amana ce daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba shine idan ya zamanto mutum ya rantsuwar ƙarya ɗin ya ci dukiyar wani kamar yanzu yadda yake faruwa mutum ya rantsuwar ƙarya ya ƙarawa hajarsa kuɗi ya ce kaza ya so ta alhali kuma ƙarya ne ba don wani abu illa kawai saboda ya ci kuɗin wani wannan shi ma haramun ne ko kuma ya rantsuwa a kotu don ya ci dukiyar wani wasu za a ga tun a duniya ma Allah yake nuna musu akwai malamin Muhammadu Muktar Shakir ɗaya daga cikin malamai a ƙasar Saudiya yake ba mu labari ya ce akwai wata mace ta ce rantsuwa a kan wani fili cewa na ta yi tana matsa bakin kotu za a wuya kama ta faɗi ta mutu ala kulli hal yana da kyau duka waɗannan abubuwan mu dinga duba su albarka ita ake buƙata a rayuwa ba yawan kuɗi ba laysal ghina bi kasratil ard innamal ghina bainan nas ba yawan dukiya shine abin nan ba wadatar zuci shi sa wani yana da dubu ɗaya zai iya sadaka da naira 500 wani kuma yana da dubu 500 amma sai dai ba da cincin goro saboda Allah subhanahu wataala bai sanya mai albarka a kudin mutum Allah ya ba mu da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum Allah ya kara mu malam ilimi da ɗaukaka amin malam ya halatta mutum ya auri matar da take zina bayan ta bari in dai ta tuba an tabbatar da cewa ta yi taubatan nasuha babu laifi saboda wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai taba yi ba ko amma idan ya zamanto bata tuba ba to azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihu illa zani aw mushrik sai Allah ya ce hurima dhalika ala almu'minin malam yayi bayani a karatun baya cewa yin aiki idan mutum a idan mutane riya ne barin aiki idan mutane riya ne ina neman ƙarin bayani akan haka wannan magana Fudail bin Iyad ne yace yin aiki saboda mutane riya ne barin aiki saboda mutane shi ma riya ne ma'ana yanzu misali idan ya zamanto saboda yawan mutane saboda kana tunanin mutane ka kiyin aiki shi ma riya ne abin da yake ake nufi shine kawai idan zaka yi aiki ka tsarkake niyyarka ka tabbatar dan Allah zaka Assalamu alaikum, Allah ya kara maka daukaka, amin. Bayan haka malam tambaya na shine, ina hukuncin matan auren da suke aiki kuma suna mu'amala da maza, suka zame musu sune masu ba su shawara kuma ba su daukar shawaran mazajen su. Dama yana daga cikin shirarrukan masu dinga aiki. Galibi mata masu aiki ba su cika biyayya yake kamata ba, saboda tana da mashawarta da kuma mazaji da yawa, wajen maza uku ne da ita. Akwai darasin mu da muka taba yi akan aure yana hana karatu ko aure baya hana karatu. Darasa ne guda biyu da muka yi. Akwai malam Yusuf wanda yake so zai iya neman shi ya tura masa shi. Mun yi bayanai da yawa akan karatun jami'an mata da aikin su da sauransu. Amma dai bai kamata ga mace ya zamanto abokin aikin ta zama da shi abokin shira ba, bai halatta ba. Idan aikin ya zama larura dole sai ta yi. To alhajjatu tuqaddaru bi qadriha, ya kamata maganar da za ta yi da mijin da ba nata ba to ya zama gurgurdan bukata. Idan ya zamanto minti biyu ne maslahar aikin su, in te magana minti uku da shi na ukun haramu shine ma'anar kuma ni tsora gaira bagin wala adin wala isma alaiko. Saboda haka in mutum ya ci mushe lauma uku alhali lauma biyu zai ishe shi ta ukun haramu. To haka ma matar da take aiki, idan ya zamanto maganar da za ta yi da namiji minti biyu ya ishe ta, in te minti uku ya zama haram. Kuma gaskiya ni a shawara ta, duk mutumin da zai iya wadata matar shi sai ya bar ta ta aiki. Shin wanda ke bin limamin lokacin sallar isha a raka'a ta farko shi ma dole ne ya yi karatun Fatiha da ta biyu? Wannan shi ne abin da ya fi dacewa, musamman idan asirce ne, kamar yadda ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'allakum taqra'una khalfa imamikum, babu mamaki kuna yin karatu a bayan limamin ku. Sai ce la taqra'u illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha, kada ku karanta wani abu sai ummul qur'an, saboda duk wanda bai karanta ta ba shi da sallah. Azahiri kuma wannan ya hada maza, ya hada limamu da kuma liman da maza da kuma mata. Wanda ya durkusa wajen gaisuwa, menene matsayin wannan? Jazakumullahu khairan. Akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zahirin sa yana hana idan za a yi gaisuwa a durkusa, shine idan kana da baba wanda yake dan gargajiya ne ko bai yi karatun addini ba, dan kakk idan kakku rigima saboda maslaha sai ka zauna, ki gane kare yana shi ba kai kuma baka saba wa Annabi ba. Allah ya gafarta malam mutun ne yake fama da wasuwasi a cikin sallah, ta yaya zai iya magance wannan matsalar? Kullum mai raka'a huɗu ya dinga yawaita istighfari, wannan yana daga ciki. Na biyu kuma ya lazuci sallar jami'i, saboda kaga in yi wasuwasi zai zamanto ba shi da matsala tunda liman yana jagorantar shi. Allah gafarta malam, ka yi magana a kan cin kuɗin mutum ba da sanin shi ba. Shi ne na ce misali a ba mutum ajiyar kuɗi bai sani ba ka yi amfani da kuɗin, amma za ka maida da kuɗin shi ma wannan kuskure ne. Saboda asali idan mutum ya baka ajiya ya baka amana, to zai zamanto cewa ka batta ne a wajenka. Yana daga cikin ka'idoji na fiqhu malaman musulunci, la yajuzu tasarrufu fi mulkil ghairi illa bi izni, baya halatta kai tasarrufi ga dukiyar mutum sai da izinin sa. Shine abin da Allah yake cewa a cikin surati Nisa, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabun minkum. Saboda haka dole sai ya zama akwai taraliya, akwai yarjejeniya a tsakaninku, a lokacin ne yake halatta ya zamanto ka iya cin kuɗin mutum. Amma duk lokacin da ya zamanto cewa babu yarjejeniya a tsakaninku, in mutum ya baka ajiya to bai halatta ya zamanto ka ɗauki kuɗin ka taɓa ba. Kuma hanyoyi ne waɗanda suke kashe amanar mutum. Galibi ita amana da yadda mutum yake zama mai amana, galibi tarbiyya ce da mutum yake yi wa kanshi. Saboda haka idan ka saba da ƙananan abubuwa, to da haka zai zamanto cewa ka wuce gona da iri karra'i yar'a haula alhima yushuku an yarta afi saboda haka duk lokacin da kake dan taba irin waɗannan kudaden idan an dan baka adashi ka dan dinga ci ko kuma idan an baka ajiye kudin department ka dan dinga taba kana hidimomi duk wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya zama mara amana so yana da kyau mutum ya zamanto yana kokari wajen kiyaye wannan kamar yadda suke da wani mathal na zamanin jahiliya taju'u al-hurrat wa la ta'kulu fazi karasa taju'u al-hurrat wa la ta'kulu fadayha haka suke cewa saboda haka wannan misali ne wanda yake nuna cewa duk lokacin da mutum ya zamanto yana da wani abu na musamman ba zai iya zamanto ya yi abin da zai kunyata shi ba sai kuma tambaya ta biyu ta ya ake gane Allah yana ɗiba albarkacin dukiyar bawansa akwai hanyoyi da yawa na farko Allah ya hana ka alheri da dukiya shi ma abu ne da yake nuna Allah ya kwashi albarka a cikin dukiya na biyu shi ne daga ciki ya zamanto ya zamanto mutum ya ajiye ta gurin da ba zai iya amfana da ita ba kamar waɗanda suke sata kuɗi su je su kai Switzerland ko wani abu in ka zo za ka fito da kuɗin ma ba ƙaramin aiki ba ne saboda ka ga duk wannan yana daga cikin hanyoyin ɗeba albarka ko kuma irin wanda da yawa za ka ga mutum yana albashi yana ɗaukar 100,000 amma sai ka ga na mai 50,000 bai ƙare ba nashi ya ƙare sai ce shi ba caci yake yi ba amma ya rasa inda kuɗin suke tafiya to kuma a lokuta da yawa idan ya bincika za ka ga akwai wani virus da yake faruwa ko dai baya zuwa aikin yadda ya kamata akwai mutane da yawa ma'aikata ne amma azzalumai ne ba sa adalci wajen neman uzuri duk dan karamin uzuri ko mutuwa aka mai zai iya zuwa a wukiyan amma saboda aikin gwamnati ne ba hisabi ya san albashinsa ba matsala sai ya nemi uzuri sai ya tafi yana da wata kasuwanci sai ya ƙarya sai ya rubuta sai ya tafi wannan yana daga cikin cin haram kuma duk yana daga cikin hanyoyin da Allah yake kwashi albarka albashi saboda haka in kana daukar 150,000 ko wani abu sai ka ga mai 50,000 ya gina gida kai kuma ka zama professor ba kai komai ba malam menene hukuncin kallon ball wanda ake sa kofi muna ga mun yi bayani a dazu mun yi bayanin kashe-kashen ball guda uku ko in baka samu farkon darasin ba sai ka nemi a wannan din kasar din wani bawan Allah ne yaransa suka yi laifi a makaranta sai ya zo makarantar ya ba da hakuri sannan ya kawo kuɗi ya bayawa malaman to malam menene hukuncin hakan to ya danganta da me yasa ya ba da kuɗin akwai dai hadari shi malamin ya ansa da farko kila ba su a hukunta yaran to kaga wannan kuɗin zai taimaka wajen ya taimakawa malamin wajen rashin adalci a tsakanin yaran da yake koyarwa ko kuma ya zamanto ya ba wa malamin kuɗi ne duk da cewa malami ne ya ba shi kuɗi a matsayin kyauta inda ya ba shi ne don wannan kujera shi ma gaskiya kuskure ne amma akwai togaciyar da malamai suka yi duk mutumin da ya maka kyauta kana da mukami kuma dama ya saba baka kyautar tun kan ka zama kana da wannan mukami an riga an taso mu abokai ne da sauransu muna yin komai tare ka zama minista ko ka zama commissioner ko wani abu dan na sayi ragon layyana kai maka in fa ba wani dalili bane yasa akai dama an saba ana yi ba zai zama haram ba ala kulli hal din rashin bin ka'idojin shari'a shi yana daga cikin abubuwan da suka haramta suka jawo matsaloli a tsakanin al'umma a fiqhun musulunci an hana alƙali ya je kasuwa ya sayayya saboda tanan wasu za su iya fito masa su masa kyauta sanan haramun ne alƙali ya shi kyauta kaga sayyidina Umar ba su hada hanya da shedan amma akwai lokacin da wani ya mai kyauta bayan ya mai kyautar ashe dama makirci ne yana da wani kes ne da zai kawo dai ka sayyidina Umar kesin sai yake cewa muna so a warware wannan kestin kamar yadda ake rarraba afiya. Saboda haka sai Sayyidina Umar ya fahimta, shi yasa shi gashi da suna Sayyidina Umar bin Abdul Aziz baya yadda ya amshi kyauta. Aka ce mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ansa kyauta, sai ya ce huwa lahu hadiya wala na rashwa. Yace Annabi shi kyauta ne mu kuma rashwa ne. Kaga duk wannan zai shiga irin yadda ɗan siyasa yanzu wani zai so musu form ɗin takara, duk rashawa ce, haramun ne kuma ansa, cin hanci ne, duk cin hanci ne. Saboda in baya kan wannan kujerar ba yadda za a so a bashi. Saboda kaga a takaice haramun ne, ya kamata waɗanda suka sani su daina ansa, in kuma sun ansa su biya mai wanda ya ce musu kuɗin. Saboda sunansa rashawa, kuma ba shi da bambanci da rashawa. Saboda duk abin da aka baka saboda kujerar da kake kai, to idan ka ansa ka ci haram. Bari mu ba ko mutum BC tambaya da baki, sai mu yi addu'a mu tashi. Eh mana shi ma ya aikata haram. Ai shi ne kaga shi abin nan a Ibnu Lutibiya ai bai ma sani ba ya ansa. Bai sani ba ya ansa. Kuma rashuwa ne. Yanzu sai yi muka sayo mutum form ɗin miliyan 20, kuma yana da wata matsala ka tashi ka yi magana. Ai ba zai yi ba. Kaga shi yasa ka dubi Sayyidina Umar duk da yake da kwarjini, mutane suna tsoron sa. Amma ka dubi fa yadda wani ya biyo mai ta bayan fage, ya bashi afiya. Kuma daga baya da aka zo, ashe yana da wani case ne na ƙarƙashin ƙasa. Saboda haka da ya kawo kuma ya tuna mai da wancan afiyar da ya bashi. To kaga wannan yake nuna shi fa ba su haɗa hanya da shiɗa. Ina kuma mu da koyaushe muna tare da shiɗanin. To kaga wannan yake nuna maka cewa akwai matsala sosai. Shi yasa akwai wani lakcirar mu ya burke ni sosai. Wani lakcirar mu shi ne ya mun supervising a rubutuna na masters. Ɗan Egypt ne. Ya yi shekara 9 a jami'ar Madina bai da mota. Amma wallahi ba wani ɗalibi da ya taɓa rage mai hanya. Wallahi bai taɓa yadda ba. Lokacin muna PhD duk kowa yana da mota, amma bai taɓa yadda an kai shi gida ba. Shi kuma bai sai mota ba. Sannan kuma akwai lokacin da muna PhD mu biyar ne dama kacala aji, dama yawanci PhD haka ake a Madina, mutum hudu biyar shida. Muka zo aka ɗanyi shayi haka da ƙahawa, an ɗanyi break haka aka tsaya za a sha, muka ba shi ya isha. Sai da na zo ne shi, sannan ya ɗanyi shi koren ƙahawa, kuma duka ɗan wani kofi ne ɗan mutsitsi. Ƙahawa wani abin shayi ne mai ɗan ɗaci haka. Ya ƙi yadda ya sha, ya burge ni sosai. Ya ce mun abadan ko a Egypt da yake koyarwa, malami ne Azhar, ya ce mun ko a Egypt da yake koyarwa, abadan ba ɗalibin da ya isa ya kai mai ko kayan miya ne gida. Za ku yi mamaki irin taka tsantsan na magabata da suke yi. Wannan kuma yana daga cikin dalilan da ya sa rayuwarsu ta fita mu albarka. Abu Hanifa yana bin wani bashi, amma ya ƙi yadda ya ke sha inuwar gidan shi. Ya sha inuwar gidan mutumin ba. Saboda kai ya shiga cikin hadisin duk bashin da ya jawo amfani to ya yi zama riba. Saboda haka inuwar gidan mutumin ya ƙi yadda ya sha. So wannan yana daga cikin sirrarrakan da ya sa za ku ga rayuwarmu duk ta taɓarɓare. Yanzu wasu cututtukan da suke haɗuwa da mu duk matsalolinmu ne tsakaninmu da Allah suka shawo. Allah sai ka zama na ƙarshe. Galibi idan ya gama Fatiha, akwai malaman da kaga sukan ɗan yi shiru, sai ga kokari ka karanta Fatiha, ko kuma ka karanta a zuci ko da bai shiru ba. Amma dai a mazhaban Malikiya ana karatu a bayan liman ne idan ya zamanto yana karatu a asirci. Idan liman ba a asirce yake karatu ba, to ba za ka yi karatu ba, za ka yi shiru ne. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.